Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan aune lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 21 ga watan Mayu. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kani labarai.
A yau Asabar wakilan Amurka da na wasu kasashe da yawa suka fice daga wani taron ministocin harkokin cinikayyar yankin Asia da Pacific da aka fara a birnin Bangkok don nuna adawarsu da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden na birnin Seoul na Korea ta Kudu, wuri na farko da ya yada zango a ziyararsa ta kwanaki shida a Korea ta Kudu da Japan. Wasu mahara dauke da makamai sun sace wani mutum dan kasar Italiya da matarsa da ɗansu da kuma wani dan kasar Togo a kudu maso gabashin Mali.
Kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa an yi wani babban taro a Abuja Najeriya kan tsaro a yankin ruwan Gini.
Wannan ruwa da ake cewa Gulf of Guinea ruwa ne wanda ya hada kasashe guda tara. A baya-bayan nan dai babu ruwa wanda ke da matsalar tsaro kamar shi.
Za kuma a ji cewa wannan shekarar zuwa yanzu yan gudun hijira wajen 700,000 ne suka shiga jamhuriyar Niger, inda hukumomi ke cewa
kuma yi ladabi da biyayya da dokokin kasar Niger, yi ladabi da biyayya ga al'adunmu.
Idan mun kada kasar Kamaru kuma za a ji cewa ana kan wani gagarumin yaki da zazzabin cizon sauro a kasar, wadda ita ce ta uku a jerin kasashen Afirka masu fama da cutar. Kamar kowane yammacin ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin adawa lafiya da Babu Yakubu Makeri kan gabatar. Za kuma a ji kadan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Asabar wakilan Amurka da na wasu kasashe da yawa suka fice daga wani taron ministocin harkokin cinikayyar yankin Asia da Pacific da aka fara a birnin Bangkok don nuna adawarsu da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Wakilai daga Canada, New Zealand, Japan da Australia sun bi sahun Amurka wajen ficewa daga taron haɗin gwiwar tattalin arzikin na yankin Asia da Pacific da ake kira APEC a takaice, abinda wasu jami'an Thailand biyu da jami'an diplomasiyyar ƙasa da ƙasa su biyu suka faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters kenan. Jami'an sun fice daga taron ne a daidai lokacin da wakilin Rasha ke gabatar da jawabi a wajen bude taron na kungiyar kasashe 21 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya na kwanaki biyu da aka fara. Shugaban Amurka Joe Biden na birnin Seoul na Korea ta Kudu, wuri na farko da ya yada zango a ziyararsa ta kwanaki shida a Korea ta Kudu da Japan, inda ya haɗu da sabon shugaban Korea Yoon Suk-yeol da aka rantsar kwanan nan don bayyana muhimmancin ƙawancen Amurka da Korea ta Kudu da ƙoƙarin ƙulla dangantakar tattalin arziki da yankin. Da ya sauka a filin jiragen saman sojan Amurka na Osan da ke Pyeongtaek, mai tazara kilomita 55 kudu da birnin Seoul a jiya Juma'a, ba tare da ɓata lokaci ba, Biden ya kai ziyara kamfanin Samsung da ke kusa, wanda shine kamfanin sarrafa na'urorin kayayyakin lantarki mafi girma a duniya. Masana'antar kwatankwacin kamfanin Samsung na dala biliyan 17 da za a gina ne a wajen birnin Austin da ke jihar Texas a nan Amurka. A jawabin da ya yi biyo bayan kai ziyara masana'antar lantarkin wadda ta baje kolin sabbin na'urorin fasahar 3nm da ta kera, Biden ya kira ƙawancen Amurka da Koriya ta Kudu wani ginshiƙin zaman lafiya, kwanciyar hankali da wadata. Shi da Yoon sun yi alƙawarin yin aiki tare don ƙarfafa hanyoyin samar da na'urorin fasahar computer chip da wasu muhimman kayayyaki. A halin yanzu akwai ƙarancin na'urar a duniya wadda ake amfani da ita wajen sarrafa kayan lantarki daban-daban da ababen hawa, lamarin da annobar COVID-19 ta ƙara tsanantawa. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda aka yi wani babban taro a Abuja game da tsaro a yankin ruwan Gini. Hassan Mai na kaina gare ka.
An dai gudanar da wannan taro ne domin karfafa sha'anin tsaro a cikin ruwa. Babban Hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare a hedkwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya, Rear Admiral Sa'idu Suleiman Garba, ya yi karin bayani dangane da makasudin wannan taro.
Na farko dai an dan jima yanzu muna samun matsalan masu fashin ruwa wato sea pirates kenan yau wajen shekara ruwa at least wajen shekara 20 da wannan abu kenan ana wannan abu Nigerian Navy aka ga ya kamata a tsaya da wannan abu kaga kuma ba abu ne da zamu iya yi ba mu kadai saboda haka sai aka hada gwiwa da mu da sauran kasashen dake bakin ruwa wato dake Gulf of Guinea muka hada kai muka fito da abin da ake kira Yaounde architecture wato wanda Yaounde architecture din ya ba mu dama gun da zamu iya zama gaba daya mu zauna mu tattauna yadda za a yi sharing information waru kan abin da ke faruwa a teku kuma yadda zamu sa hannu da kafa tare mu san yadda zamu yi maganin wannan abu
ko wanne kalubale rundunar sojin ruwan Najeriya ke fuskanta
dama kalubalen muke zama mu tattauna yanzu shine yadda zamu yi sharing information wani lokaci za ga wani zai taso daga wani kasa ya shigo kasan mu ba tare da mun sani ba su shigo su aje bindigoji su yi sata su yi mai su tafi ko kuma wani abu yana iya faruwa a teku ba mu da labarin me ke faruwa dama farko mu magani shine a san me ke faruwa so muka samu wannan labarin za a iya zuwa dukkan da abin da ke faruwa ana so ma jiragen ruwa da suke bin ta hanyoyin ruwa su samu platform da su ma za su iya kuro information su ce gafa wani abu na faruwa dan mu samu mutura sojojin saboda haka number 1 problem din shine information sharing yadda za a raba wannan information din Allah ya muna gina yadda za a iya sarrafa wannan labarin me ke faruwa da kuma yadda za a tuttura zuwa kasashe
babban Hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare a hedkwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya Rear Admiral Sa'idu Suleiman Garba masana tsaro irin su Dr. Kabir Adamu dake nazartar wannan taro da sun yi tsokaci
wannan ruwa da ake cewa Gulf of Guinea ruwa ne wanda ya hada kasashe guda tara a baya-bayan nan dai babu ruwa wanda ke da matsalar tsaro kamar shi wannan ruwa na Gulf of Guinea an samu barayi na ruwa wanda sai sace jirage suke sace kuma wanda ke cikin jiragen irin wannan tarurruka na samun hadin kai tsakanin kasashe yana da amfani kaga rundunar sojojin ruwa na kasashen za su tattauna yadda matsalar suke da waɗanda ke shafin yadda suke gudanar da ayyukan su ta karkashin wannan ana sa ran ana fatar dukan gudunmuwar da suka gabatar za a samu hadin kai na wurin kaddamar da shi matsala ce wadda ta fi karfin kasa guda wayannan barayi na ruwa yawanci za ka ga kasashen waje suke fitowa kuma suna da dama na shiga kasashe fiye da guda
ko a baya dai manyan kasashen duniya irin su Amurka, Faransa da Burtaniya sun sha gudanar da atisaye tare da sojojin Afrika a gabar tekun Guinea Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
akai da Hassan ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga muryar da ci gaban labaran duniya
Wasu mahara dauke da makamai sun sace wani mutum dan kasar Italiya da matarsa da dan su da kuma wani dan kasar Togo a kudu maso gabashin Mali abinda wani jami'in yankin da wata majiyar jami'an tsaron Mali ta fadawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan a jiya Juma'a sun ce lamarin ya faru ne da yammacin ranar Alhamis a wani wuri mai tazarar kilomita 100 daga kan iyakar kasar da Burkina Faso wani yanki na yammacin Afirka dake fama da tashin hankali satar mutane dan neman kudin fansa da kuma rikici da ake dora alhakin akan yan ta'adda wani jami'in yankin Kuciyala da ya nemi a saka sunan sa ya ce wasu mutane dauke da makamai a cikin mota ne suka sace yan kasar ta Italiya su uku da wani dan kasar Togo kimanin tazarar kilomita 10 daga Kuciyala haka zalika wani jami'in soja da ba a bayyana sunan sa ba ya tabbatar da sace mutanen ya kuma bayyana maharan a matsayin masu zafin kishin addini Daga baya, ma'aikatar harkokin wajen Italiya ta tabbatar da sace yan kasar ta tasu uku a wata sanarwa da ta fadda. Wata babbar kotun jihar Lagos a Najeriya ta yanke hukuncin kisa ta hanyar rataya akan wani dan asalin kasar Denmark da aka samu da laifin kashe matarsa mai suna Zainab da diyarsu yar shekara 3 da rabi mai suna Petra. Shekaru hudu da suka gabata ne dai, yan sanda suka kama Peter Nielsen, dan shekara 54 a duniya. Bisa laifin kisan iyalansa a gidansu da ke Lagos ga karin bayani daga wakilin muryar Amurka Babangida Jibril
A wannan shari'a da aka shafe shekaru hudu ana gudanar da shi, alƙalin wannan kotu Bolanle Okeolu Egele na cewa ko shakka babu, kotu ta samu dan asalin kasar ta Denmark da laifin kashe mai ɗakin sa da kuma ɗiyarsa ta hanyar makare su, kamar dai yadda binciken 'yan sanda da kuma hujjoji ya nuna. Kotu ta ce binciken likita da aka yi akan gawawwakin waɗanda aka kashe ya nuna cewa lallai an shaƙe su, kuma wanda ake zargi dan kasar Denmark mai suna Peter Nelson shine ya aikata wannan mummuna aiki. An dai ta kai ruwa rana tsakanin masu fafutukar kare 'yancin bil'adama a Najeriya, na ganin cewa an zartar da hukuncin kisa akan dan kasar ta Denmark Mr. Nelson. Dr. Joy Oke Odumakin mai fafutukar kare haƙƙin mata a Najeriya na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da ta halarci zaman wannan kotu, inda kuma ta bayyana jin daɗin ta da wannan hukunci.
After 4 years and 42 days, but the only thing that has said that the shooting ban is that justice.
Ta ce ko shakka babu, a wannan shari'a da aka shafe shekaru hudu ana gudanar da shi, wannan zai zama izina ga wasu masu neman aikata irin wannan laifi, kuma mun ji daɗin wannan hukunci da kotu ta zartar. Sau da yawa dai waɗanda ake yankewa hukuncin kisa a Najeriya ba a samun dama aiwatar da wannan hukunci, ganin yadda gwamnonin jihohi ke baya-baya wajen rattaba hannu wajen aiwatar da kisan a duk lokacin da alƙalai suka zartar da irin waɗannan hukunci na kisa akan masu laifi, don haka ake barin su su dinga zama tamkar dai waɗanda aka yanke wa hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan furusuna. Yanzu dai abin jira a gani shine ko nan gaba kasar Denmark za ta buƙaci a yi musayar furusunoni tsakaninta da Najeriya akan wannan ɗan ƙasar nata da aka yanke wa hukunci, idan har akwai yarjejeniya tsakanin Najeriya da kuma ƙasar Denmark ta wannan fuska kenan. Babangida Cifron, Murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida da ya karanto mana wannan rahoton, sannan kuma a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya a daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan jamhuriyar Nijar muka nufa. Inda hukumomi suka ce 'yan gudun hijira wajen 700,000 ne suka kwararo daga makwabtan kasashe a wannan shekarar, kuma za su ci gaba da kula da su bisa sharaɗin kiyaye dokoki da kuma al'adun ƙasar, duk kuwa da cewa akwai alamun za su ci gaba da ƙaruwa saboda yawan tashe-tashen hankula da ake fama da su a makwabtan ƙasashen. Hamid Mahmud gare ka.
A yayin taron ganawa tsakanin hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin agaji da mawakilan al'umma, ta bayyana hakan. Hukumar ta ce sabbin 'yan gudun hijira fiye da 700,000 ne suka isa Nijar a tsakanin watan Fabrairu zuwa yanzu sakamakon tashin hankalin da suka tsere ma ƙasashen Mali, Najeriya da kuma Burkina Faso. Hukumar na fargabar cewa za a rika samun kwararar mutane akai-akai zuwa Nijar muddin aka ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro a ƙasashen da ke kewaye da Nijar. Emmanuel Bukai, jami'a a hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Nijar. An fuskanci kwararar mutanen da ke tserewa ƙasashensu domin isarwa Nijar. Hakan na da nasaba da tashe-tashen hankulan da ake gani a Mali, Najeriya da kuma Burkina Faso. Sabbin bakin da suka tserewa ƙasar Mali na tserewa faɗin da ake yi tsakanin ISIS da ke yankin Sahara da kuma 'yan tawayen ƙungiyar MSA. 'Yan gudun hijiran Najeriya kuwa na tserewa ƙaruwar hare-haren da 'yan bindiga ke yi a arewacin kasar, yayin da kuma 'yan gudun hijira daga Burkina Faso suka tsere daga kasar saboda ƙaruwar rashin tsaro. Kawo yanzu mutane fiye da 700,000 ne aka tabbatar da sun shiga Nijar, kuma fi yawancinsu sun fito ne daga kasar Mali da Najeriya. Sai dai akwai wasu daga cikin 'yan gudun hijirar da ke sha'awar komawa a ƙasashensu bayan kura ta lafa, amma ana samun waɗanda karan kansu suke koma ƙasashensu ko da yake adadin bai sa karaya karya ba. Yanzu haka muna nan muna aiki tare da gwamnatin Nijar don neman hanyoyin inganta yanayin rayuwar bakin. A wani mataki na kwantar musu da hankula, hukumar ta ɗauki matakan kulawa da su, a cewar Muhammad Nur, shugaban ofishin hukumar reshen jihar Agadez. gani yadda ake samun karuwar yan gudun hijira a Niger yasa mai martaba sarkin Abzin Umar Ibrahim Umaru yin kira ga al'umma domin ba da haɗin kai.
Muna tare da wasu ƴan uwanmu na ƙasashen waje wanda suke nema daga nan Niger samu hanya saboda dadin zama na da suka yi a ƙasar mu nan aga da suke nema a Niger ta ba su dama kuma su zama samu faka a nan ƙasar mu. Muna kai godiyar mu ga al'umma domin juriya da suka yi amma muna nema a gare su da su ƙara hankuri domin wannan mutanen kamun Allah ya ba su ikon ta yi inda suka zafi yi mukarar juriya mai zauna tare da su cikin kwanciyar hankali cikin zaman lafiya cikin lumana su ma su yi ladabi da biyayya da dokokin ƙasar Niger su yi ladabi da biyayya ga al'adunmu.
Hamid Mahmud muryar Amerika daga Agadez jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid, to yanzu kuma bari mu kada kamaru ta uku a jerin ƙasashen da ke fama da zazzabin cizon sauro a fadin Afirka. Mu ji inda aka kwana a yakin da ake yi a wato kan wannan mugunyar cutar. Muhammadu Rabi'u gare ka.
Duban yanda zazzabin cizon sauro ya zama annoba ne, makasudin da ma'aikatan kiwon lafiya da haɗin kan hukumar kiwon lafiya na duniya ta fara kamfe domin magance cutar da ta kicinyewa. Kasar Kamaru ta kasance cikin jerin ƙasashe 15 masu ƙalubalantar matsalar zazzabi. Ita ce kuma bugu da ƙari mai zuwa a rukuni na uku na ƙasashen Afrika da cutar ta sa a gaba. Masu nazari akan tsarin kiwon lafiya na nunin cewa cikin asibitai kashi 20 cikin 100 na rasa rayuwansu ne a sakamakon cutar zazzabin cizon sauro. Jami'ar ma'aikatan ta fayyace dalilan ɗaukan matakin.
Makasudin kasancewarmu da anan shine tattaunawa da 'yan jaridu da kuma shugabannin gidajen rediyo domin tsarawa da kuma shimfiɗa hikimomi waɗanda za su taimaka mana mu yaƙi wannan cutar.
Mata masu juna biyu, ƙananan yara su ne waɗanda cutar ta fi illatawa a saboda ƙarancin cibiyoyin kiwon lafiya, rashin ingantaccen horo da masu aiki cikin asibitan ba su samu, da kuma sama da fadi da jami'ai masu kula da mata masu juna biyu ke yi. Malam Ibrahim ya kara da cewa,
na farko dai matsalar da ake da shi bayan an ji an kidaya duka mutanen mabukata da duka abin da dama ana so a yaki ne da cizon sauro, wannan babban ciwo da yake kashe mana yara, yake kashe yara da masu ciki.
Masu fashin baki gani suke yi cewa idan ana burin samun nasara ya zama tilas 'yan jaridu su ba da gudunmawansu. Gwamnati ta ɗauki nauyin baima yara masu shekaru 6 kula. A dalilin haka ne ministan kiwon lafiya Dr. Manauda Malashi ya sanar da al'umma cewa zai ɗauki ma'aikatan kiwon lafiya a sakamakon jarrabawa da za ta gabata a watan 8 mai zuwa domin mai giɓin a kuma ba su horo da ya dace. Muhammadu Radio Ɗanba, muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
A tafiya, a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai shiga jamhuriyar Niger ne, inda direbobin manyan motoci ke fama da yawan hatsarin da ke kai ga samun munanan raunuka da rasa rayuka da ma asarar dukiyoyi sakamakon matsalolin lalacewar hanya da yin loji fiye da kima da tukin ganganci da shaye-shaye, kamar yadda za a ji a hira da wakilinmu Haruna Mamman Bako ya yi da Isyaku Bala, magatakardar kungiyar direbobin manyan motoci na birnin Kwanni, kana magatakardar kungiyar direbobin manyan motoci na Afirka ta Yamma. Ga dai yadda hirar ta su ta fara.
Sunana Isyaku Bala, kuma shugaban direbobi na wanga yanki na wani jihar Kwanni, cikin jihar Tawa garin Kwanni, shugaban direbobi na West Africa kenan. Shi ma muke ce ma Ikrawo, Union de Conducteurs West Africa kenan, direbobi na gungiyar Afirka na Afirka ta Kudu ta Yamma. Domin a shugaban su nan ya
wanda
yanki dai abinda ya kama daga tsarnawa ya kama yankin haɗin bakin da ke da kai ɗan katsari inda dai yankin tawo da shi ni na shugabansu. Da wasu matsaloli da ke kan wawa wannan na wanga yanki nawa yana da labarin shi, ana tuntuɓa ta bisa gare shi
don a samu a warware.
Ta samu a warware matsalolin da ake ciki.
To tambayar da zamu yi maka ta farko, mun san musamman matahiya direbobi na huskantar matsaloli da dama a cikin nasu aiki na tahiya shin muna mu san waɗanne matsaloli ne direbobin ku ke huskanta waɗanda suna kawo su sanadi hatsurtsura da dama a cikin ayyukan su na tahiya
yato alhamdulillah wagga tambaya da kai mini tambaya ce mai muhimmanci wanda ba zai iya ce maka koyi ba sai ni baka hasken abubuwan da ke iya kawo mana matsaloli suna kawo mana cikas bisa kan wagga hayya na kan farko dai babban cikas ita ce zuwa ga direba da motar tamu shine hayya idan ka dauki ɗan misali Allah ya muni tsari bisa wagga hayya abin da ya kama daga nan har dogon duci kowa ya san ana nan ana yin ta kuma kowa ya ga matsalolin da ake fuskanta ne matsalolin da ake fuskanta ana yawan kwaduwar motoci to babban abin da ke kawo muna cikas cikin lalura wannan na yawan kwaduwar motoci da wasu abubuwa an san shi abin da Allah ya rubuta ma bawa ba zai fuskanta sai ya samu bawa ba amma babban abin farko wanda ya tantanta gudunar da mu a kiyayewa shine mu iya kiyaye gaugawa domin ka san an ce gaugawa tana tare da aikin shetan na farko sannan na biyu in ana hayya ana yin lalan deviation ne kaga yanzu ban ma shiga damuna ba amma Allah din ya san iyaka dukiyoyin da aka yi hasara da wannan hayya motocin da muka yi a registry suna da yawa wa'anda suka dawo da ye ya kawo wannan abu na dai ga gauga da rebobi na biyu ga deviation din da ake yi fata da kyawu wani wuri kasa ce kawai ake zuba ba a dade ta ba in mota ta shiga babba wurin zurma za shi da ta kasan gada
sai ta kwadi
in akwai wani abu nan kusa gari ta bisa gari za ta yi kenan kaga masu aikin nan na deviation ya cancanta su tsaya su yi deviation tsakani da Allah shi an babban abin da ya cancanta su waye zaka gani kuma deviation kin da ake yi ba da yanzu da aka fara buda ba da an kai mun deviation da nan hajjaya to duniya babu inda an kai mun deviation kin da take 30 km tsawon deviation bai wuce 10 km iya tsanani sai a bar shi har a idan ne kin zo an tana a koma a doke wasu kins to amma abin da ya kawo mana babban hadari direba an dauki deviation ta 60 km yanzu direba duk inda ka ga deviation 60 km kare a ce min yi ta yadda 60 km musu gudawa 60 km suna daddake tsana namiji sai ka gaji in gaji ya zo shigo hadari bai da waya kenan na farko dai abin da zai kira da direbobi dan uwana da mu rage gaugawa cikin lalurorin mu
to in mutum ya gaji bai iya tsayawa
an gaji duk abin da anka yi anka gaji to wani iya gari ta shi an ga aiki ba kai na ga tare da ta ba Allah na tsare da mu muna tare ba ka gani a dubo mu mota ai wanga kaya da ka gani a ce mutum guda na an kan dibe shi wani yaro an ranyi ko wani babbalati da ba jirin malama ba ka mutata a tai da wannan abuwa kenan Allah na ka kare mu da fasaha da yasa mu dubi shi yasa fasaha to kuma sannan Allah ya muna bayanin cewa da kalmu sa gauga da duka irin al'amuran mu da muke duba
to madalla anan ne kuma zamu da tsaya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin bakun namu Isiyaku Bala magatakardar kungiyar direbobin manyan motoci na birnin Kwadni da wakilin Haruna Mamman Bako da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin Baba Yakub Makiri ne daga dan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
ga gaida Baba Yakubu Makeri ga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana
wasiƙa ta farko ta fito ne daga Usman Shitu Mahuta a jihar Katsina Najeriya yace ya Allah ka kawo mana sauki da daidaiton al'amura a kasar mu Najeriya da ma sauran kasashen Afirka baki daya wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi ba daidai bane gwamnatin jihar Lagos ta haramta yin acaba a jihar idan aka yi la'akari da yadda dubban dubatar matasa ke dogaro da acabar wajen samun abin sawa a bakin salati sako daga babba Haruna Bajuga da Ahmad Ladan Girkau shi kuma Sani Muhammad Chindo unguwar Karofan Madaki a jihar Bauchi a tarayyar Najeriya cewa yayi assalamu alaikum VOA Hausa Hakika sauye sheka da ƴan siyasar masu neman mulki ido a rafe ke yi a ƙasar mu Najeriya babban abin takeici ne domin a gaskiya sauye sheka daga wannan jam'iyya zuwa waccan da suke yi suna yi ne domin biyan bukatun kansu ba na al'umma ba ina kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya da mai karatun ta natsu wajen ganin mun zabi nagartattun mutane a zabe mai karatowa wato zaben shekarar 2023 daga ƙarshe nake addu'a Allah ya ba mu shugabanni masu kaunar mu ba waɗanda muke kauna ba amin summa amin wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce tace assalamu alaikum VOA Hausa hakika ya kamata delegate na jam'iyyu su sani fa su wakilan al'umma ne dan haka ya kamata su yi kokarin zabar ƴan takara na gari masu kishin kasa da kuma al'umma koda kuwa ba sa ba su kotaro domin hakan shine zai sauke nauyin wakilcin da aka dora musu ba wai fifita bukatar aljihun su yayi nauyi ba daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya ba mu shugabanni na gari sako daga Aminu Adamu Malama Dori da Umar Baban Yaya Saban Gida da Comrade Hassan Hamza Silatan Karkar a jihar Jigawa wasiƙa ta gaba ma ta haɗin gwiwa ce tace shawarar tayar da wasu garuruwa uku dake kan hanyar Abuja zuwa Kaduna da gwamnati ɗan Rufa'i yayi sam hakan ba shine mafita ba illa dai su shugabanni su ji tsoron Allah su tsaya da gaske don samawa al'umma su tsaro sako daga Salamatu Haruna Daba da anti matar babba Haruna Bajuga
To a gaishe ki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa'a ta gaice
Ayo asabar wakilan Amurka da na wasu kasashe da yawa suka fice daga wani taron ministocin harkokin cinikayya na yankin Asia da Pacific da aka fara a birnin Bangkok don nuna adawar su da mamayar da Russia ke yi wa Ukraine Wakilai daga Canada, New Zealand, Japan da Australia sun bi sahun Amurka wajen ficewa daga taron haɗin gwiwar tattalin arzikin na yankin Asia da Pacific da ake kira APEC a taƙaice. Abinda wasu jami'an Thailand biyu da jami'an diplomasiyyar ƙasa da ƙasa guda biyu suka faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters kenan. Shugaban Amurka Joe Biden na birnin Seoul na Koriya ta Kudu wuri na farko da ya yada zango a ziyararsa ta kwanaki shida a Koriya ta Kudu da Japan inda ya hadu da sabon shugaban Koriya Yoon Suk-yeol da aka rantsar kwanan nan don bayyana muhimmancin kawancin Amurka da Koriya ta Kudu da kokarin kulle dangantakar tattalin arziki da yankin Da ya sauka a filin jiragen saman sojan Amurka na Osan da ke Pyeongtaek mai tazara kilomita 55 kudu da birnin Seoul a jiya Juma'a ba tare da bata lokaci ba Biden ya kai ziyara kamfanin Samsung da ke kusa wanda shine kamfanin sarrafa na'urorin kayayyakin lantarki mafi girma a duniya masana'antar kwatankwacin kamfanin Samsung na dala biliyan 17 da za a gina ne a wajen birnin Austin da ke jihar Texas a nan Amurka
To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda kuma yayi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin ciki har da amsoshin tambayoyinku kamar yadda muka gabatar a kowace ranar Asabar Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta tiya ni gabatar da shirin da shi kuma Hailu Haile wanda shi kuma ya hada shirin da kuma injiniyar mu ta yanzu Zainab ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri wassalam sai Allah ya kai mu